Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma sattin sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da darlul da kuma niyyar muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu alfa radio da ke kuma si. Kai kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Assalamu alaikum, barkamu da subahin ranar Laraba 6 ga watan Fabrairu. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke barin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu, ga fakarin labaran.
To Ibrahim, shugaban Amurka Donald Trump ya gabatar da jawabinsa na halin da ƙasa ke ciki a gaban majalisar dokoki. Za ku ji batun da ya fi baiwa muhimmanci. Yayin da gabanin jawabin nasa, majalisar dattawan ƙasar ta amince da cewa za a gargaɗi shugaban kan yunkurin da yake yi na janye dakarun ƙasar daga Syria da Afghanistan. Sannan za ku ji ƙoƙarin da majalisar ɗinkin duniya ke yi na ganin ta kyautata dangantakarta da ƙungiyar tarayyar Afirka ta AU.
To kanin labaran kenan.
African American, Hispanic American and Asian American unemployment.
Kamar yadda kuka ji, Amurka Donald Trump kenan ke jawabi da daren jiya Talata ga Amurkawa kan makomar kasar ko State of the Union a turanci. To da yake dama an ce sawun gima, wato sawun giwa taka na raƙumi yake, yau shirin namu zai raja'a ne kan wannan jawabin. To amma za mu dan kada jamhuriyar Niger kuma, inda za a ji cewa Amurka ta baiwa kasar cibiyar samar da bayanai da kuma umarnin soji saboda
kamar yadda kuka sani, Niger na taimakawa ta fannin yaki da waɗannan 'yan ta'adda kan iyakokin Najeriya da Chadi da Kamaru.
Kamar rukoci ranar Laraba, Madina Dauda na tafar da shirin dimokuraɗiyya a yau, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi amfani da jawabinsa na halin da ƙasa ke ciki wajen ƙara nuna muhimmancin gina katanga tsakanin Amurka da Mexico da kuma sauran muhimman batutuwa a daidai lokacin da ake ci gaba da samun rabuwar kawuna tsakanin gwamnatin ƙasar. A daren jiya Talata, shugaba Trump ya gabatar da jawabin nasa. Lokacin da aka yi wa shugaba Trump iso kenan a zauren majalisar, inda magoya bayansa suka yi ta tafi. Yayin jawabin nasa, shugaba Trump ya yi wannan kira ga manyan jam'iyyun ƙasar biyu.
Now, Republicans and Democrats must join forces again to confront an urgent.
Yace akwai buƙatar 'yan Republican da 'yan Democrat su sake haɗa ƙarfi da ƙarfe domin tunkarar wannan matsala ta gaggawa da ta tunkare mu. Majalisar dokoki na da kwanaki 10 ta amince da ƙudurin dokar da zai samar da kuɗaɗen tafiyar da gwamnati domin mu kare ƙasarmu. A lokacin da shugaba Trump ya ambaci cewa akwai wani babban ayarin bakin haure da ke tunkara Amurka, an ji wasu suna gunaguni. Muna ɗauke da ƙarin bayani kan jawabin na shugaba Trump, ciki har da martanin da 'yan Democrats suka mayar. A wani labari na daban, majalisar dattawan Amurka ta amince da gagarumin rinjaye kan a yi kira ga shugaba Donald Trump da ya yi takatsantsan kan shirinsa na janye dakarun Amurka daga Syria da Afghanistan cikin gaggawa. A watan Disambar bara, shugaba Trump ya bayyana shirinsa na janye dakarun ƙasar daga Syria, inda ya ce Amurkan ta samu galaba a kan mayakan IS, saboda haka dakarunta ba sa buƙatar ci gaba da kasancewa a ƙasar. Kada ƙudurar amincewa da wannan matsaya a majalisar dattawa na zuwa ne sa'o'i kaɗan gabanin Trump ya gabatar da jawabinsa kan halin da ƙasa ke ciki a gaban gamayyar majalisun dokokin Amurka. Wata sabuwar ƙididdiga da gwamnatin Amurka ta gudanar kan yunkurin da ƙasashen waje suka yi na yin katsalandin a zaben tsakiyar wa'adi na bara ta gano cewa babu wata ƙasa da ta yi tasiri kan sahihanci da tsaron matakan da aka shimfiɗa na kaɗa ƙuri'u. Sai dai gwamnatin bata bayyana ko ƙasashen na waje sun yi nasarar sauya akalar sakamakon zaben ba. Wani rahoto na haɗin gwiwa da ma'aikatar shari'a da ta tsaron cikin gida suka fitar ya nuna cewa babu wata hujja da ta nuna cewa ƙasar waje, wato wata ƙasar waje, ta yi tasiri kan akan sayi hanci da tsaron da aka saka akan kayayyakin zaɓe a lokacin zaɓen na tsakiyar wa'adi. A ranar Litinin aka gabatarwa da shugaba Donald Trump rahoto kan wannan bincike bayan wani umarni na gashin kansa da ya rattaba hannu a kai a watan Satumbar bara, inda ya ayyana dokar ta ɓaci kan matsalar yunkurin katsalandin ɗin da ƙasashen waje ke yi a zaɓukan Amurka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres yayi fatan cewa babu dakarun wata kasar waje da za su shiga kasar Venezuela. Yana mai cewa zamanin shigar dakarun wata kasa yankin Latin America ya riga ya jima da shudewa. Shugaba Trump ya faɗa a baya cewa a cikin zaɓin da suke da shi na sasanta rikicin na Venezuela akwai zaɓin amfani da ƙarfin soji, amma bai ambaci takamaimai a daidai wacce gaba yake shirin amfani da sojojin ba. A yau Talata, shugaban mabiya ɗarikar Katolika a duniya Papa Roma Francis ya ce a shirye fadar Vatican take ta taimaka wajen shawo kan rikicin idan dukkan ɓangarorin biyu suka nemi taimakonta. Shugaba Nicolas Maduro ya ce ya aika wa da Papa Roma Francis da wasiƙa ta neman ya sa baki ta hanyar kiran a hau teburin tattaunawa. A wani labari na daban kuma, babban sakataren na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya ce an samu gagarumin ci gaba a dangantakar da ke tsakanin Majalisar ta Dinkin Duniya da Ƙungiyar Tarayyar Afirka ta AU, inda ya fatan hakan zai taimaka wajen shawo kan matsalolin da ke addaban nahiyar.
Our own objective is to make Africa overcome its difficulties, to make Africa continue.
Guterres kenan yake cewa burinmu shine mu taimaka wa nahiyar ta Afirka ta shawo kan matsalolinta ta yadda za a daina wa nahiyar kallon mai cike da dubban matsaloli. Ya kuma yi nuni da yadda aka shawo kan rikicin jamhuriyar tsakiyar ta wato Afirka, inda kungiyoyi masu dauke da makamai suka cimma wata matsaya a Sudan kan kawo ƙarshen rikicin ƙasar wanda aka kwashe shekaru 5 ana yi.
Mahmud Dalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu fara yada zangon a nan Amurka, inda shugaba Donald Trump da daren jiya Talata ya yi wa 'yan kasar jawabi kan makomar kasar ko State of the Union a Turanci. Kamar yadda aka rada tun farko, Trump, wanda aka san shi da ɓaro magana ba tare da kara ba, wannan karan ya ba da fifiko ne ga haɗin kan ƙasa da muhimmancin jituwar ɓangarorin siyasa da kuma jaddada ƙarfin Amurka a duniya. Duk da yake bai sallama batun gina katanga mai janyo takaddama ba, ga dukkan alamu ya burge jama'a har aka riƙa tashi, ciki har da ɓangaren adawa ana jinjina mar in banda abin da ba a rasa ba. Hasalima ya fara jawabin nasa ne da cewa:
The agenda I will lay out this evening is not a Republican agenda or a Democrat agenda. It's the agenda of the American people.
Ce babban maudu'in da ke gabanmu a wannan daren ba na 'yan Republican ba ne, haka zalika ba na 'yan Democrat ba ne, maudu'in Amurkawa ne. Trump ya kuma jaddada muhimmancin yin ba ni gishiri in ba kamanda da kuma haƙuri da sallamar da wasu muradu don haɗa kai a gudu tare a kuma tsira tare. To sai dai kamar yadda aka kyautata zaton zai faru a martaninsu 'yan jam'iyyar Democrat, waɗanda matar nan baƙar fata wadda Saura Iris ta zama gwamnar jihar Georgia a zaben da ya gabata, Stacey Abrams ta wakilce su, sun yi shakulatin ɓangaro da jawabin na Trump, wanda suka ce ciki manufofinsa kan batun bakin haure da zubar da ciki da dumamar yanayi da kare marasa lafiya da batun haraji da dai sauransu. To amma su din ma sun dan sassauta. To ganin yadda wannan jawabin nasu ya zo a lokaci mai matukar sarkakiya da ake fama da takaddama fiye da yadda aka taba gani a tarihin baya-bayan na kasar, na tuntubi wani mai fashin bakin al'amuran Amurka da kenan Amurka mai suna Malam Amin El Yaqub, wanda ya yi mana wato na bukaci ya mana fashin bakin wannan jawabi na Trump da kuma martanin da 'yan Democrat suka bayar. Sai ya ce:
To kaman yadda muka gani dai, wato ka san abu ne na siyasa, shi Donald Trump shekaransa na uku kenan shugaban kasa, zan ce wata kila wannan shi ne wata kila jawabinsa na farko da ya yi a cikin hankali. To amma kuma yayi ne, ni a ra'ayina yayi ne, saboda wato abubuwa da suka faru na farko, wato zaben da aka yi na tsakiya, ya ga cewa wato yanzu Republicans ba so suke da majalisar da dokoki na kasa, wato House of Reps, kaga su ƴan Democrats sun karba. Na biyu, ya zo yayi na tashin hankali zai rufe gwamnati, da rufe gwamnati ya yi, kuma ya zo abin ya juya masa. Kuma yanzu ya ga cewa to ƴan kwanakin nan ra'ayoyin masu jefa kurkar da suke fitowa, su kansu 'yan Republican suna barin goya masa baya. Yaga kuma cewa wato su wajen da kawai wato Republicans yanzu ke suke da wani karfi shine majalisar dattawa. Su kuma a majalisar dattawa saboda yanzu yawancin su yanzu sun fara juyawa Trump baya. Saboda haka wato ina ga wato dole ne ya zama ne yazo yi wannan maganganu duk da cewa dai ya sirka da abubuwa yayi a kwanciya hankali. Ba a yin magana akan shi da kullum ba zai zo yana zagi da shawarsu ko da yake na san goben Allah da aka tashi zai koma yadda yake da.
Wato kamar yadda ka yi bayani har yanzu dai bai daddara ba baya ga kiran da a zauna lafiya a haɗa kai da yi ya kuma yi ta nuni da muhimmancin muradunsa da ya yi ta gabatarwa a baya.
Haka to amma kuma kaga yawanci wato yawanci abubuwa ne wanda ya gada kamar sha'anin tattalin arzikin kasa abu ne wanda ke damun yana dawowa yana fara gyaruwa tunda duk in ka wanda suka san wato tarihin abubuwan tattalin arzikin kasa yadda yake dama akwai lokacin da kasa ta zo an wato ta bunƙasa abubuwa kuma za su dan tsaya kadan su koma baya sannan su sake dawowa to amma kuma kaga duk da ya ce hudubin a gori a hada kai amma kuma ya sa musu cewa in har za a hada kai ba za su bincike shi ba wani san wato in masu sauraron ku sun ji wannan bayanin babban abin da saka kina kan cewa to in hadda hadin kai kun kuma suna so wato duk wani abin da wato suka kaddara ya saka hannu to ba za su zabe shi ba nan kuma kaga wacce ta mai da martaba na yan Democrat wato Stacey Abrams wanda ta yi tarihi a takarar zaben gwamna a jihar Georgia ko da yake bata ci ba to kaga su Democrats suka zabe ta su kuma nasu wato mai da martani sun ba da irin nasu ga yanayin yadda su Democrats su gani a hada kai amma kuma hadin kai ga yadda za a hada kai a hada kai kuma a bar jama'a bar baki su shigo kasa saboda suna kyautata tattalin kasa a kasar da kuma wato bunƙasa abubuwa wato na arzikin kasa.
Malam Aminu kamar yadda kai bayani su ma yan Democrat din watakila saboda yadda shi Trump din yayi jawabin ba su yi caccaka kamar yadda aka yi tsammanin a baya cewa za su yi caccaka mai karfi ba.
Haka to ba su yi ba ina wato saboda wato shi shugaban kasa da ma irin wannan bayani shi yake fara sau shi yake wato a turan cewa ce certain tone na discussion din.
Malam Amin Eliyakub kenan ke fashin bakin jawabin Trump da martanin 'yan Democrat. To yanzu kan bari mu cilla jamhuriyar Niger inda Amurka ta baiwa kasar wata cibiyar soji shaƙi da na'urori. Silabar ma gare ka.
Dorenton la CPCO d'une valeur de 16,5 millions de dollars.
Jakadan Amurka a Niger ambassador Eric P. Witeka kenan lokacin da yake damƙa hukumomin tsaron Niger makullan wata katafariyar cibiyar samar da bayanai da bada umarnin soja wace gwamnatin Amurka ta gina wa Niger shaƙe da wasu na'urorin sadarwa kirar zamanin ƙarshe wanda aka kista darajar su akan miliyan 16.5 na dalar Amurka kwatankwacin miliyan 8,000 na sefa. Ci gaba da daukar matakan murkushe kungiyoyin ta'addancin da suka addabi jama'ar kasashen Sahel. Jami'in hulɗa da 'yan jarida a ofishin takadancin Amurka a Niger Alhaji Idi Barau ya mana ƙarin haske.
Kamar yadda kuka sani Niger na fama da hare-hare da kuma na kewaye da barazana daban-daban na tsaro musamman yakin da 'yan ta'addar Boko Haram a bangaren iyaka da Nigeria da kuma matsalolin tsaro da suka shafi iyaka da Mali da sauransu da Burkina Faso wanda akan haka ne ita Amerika bayan hukumomin Niger sun isar mata da sakon neman tallafi ta kawo wannan gudunmawa. Kamar yadda kuka sani Niger na taimakawa ta fannin yaki da waɗannan 'yan ta'adda kan iyakokin Nigeria da Chadi da Kamaru a kuma nan yammaci da ma sauran wasu yankuna da suka shahi Sahel baki ɗaya.
Da yake karɓar wannan tallafi ministan cikin gidan Niger Bazoum Mohamed a madadin takwaransa na tsaro Kallamu Tari cewa yake
na farin cikin da muka samu na'urorin nan masu babban mahimmanci cikin yakin da muke yi da ta'addanci. Wannan center din da gwamnatin America ta tallafa muka same shi muna da na'urori wanda in babu su za mu kasance kamar mutanen da ba sa ganin komi ba sa jin komi. Mun samu idanu mun samu kunnuwa.
Kasar Amurka da ke kan gaban kasashen da ke taimakawa jamhuriyar Niger a yaki da ta'addanci ta tallafawa wannan kasa da wasu jiragen yaki kimanin biyu a shekarar 2016 ba idan wasu kayayyakin sojan da Niger din ta sha karba daga gwamnatin Amurka wace sau tari ke daukar dawainiyar baiwa jami'an tsaron Niger horo akan dubarun yaki da ta'addanci. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Suleiman, to a yayin da kasar Kamaru ke ce ma 'yan gudun hijirar Najeriya su san nayi, Najeriya ta yi gurnani.
And to remind the government of Cameroon to live up to its commitments. While we have received close to 40,000 Cameroonian refugees in Nigeria since October 2017.
Tace mun kuma tuntubi ma'aikatan harkokin waje don su nasar da kasar Kamaru cewa a kotu yarjejeniya na Majalisar Dinkin Duniya da Demokaratiyyar ta fara hannu a shekarun 1951 da kuma 1957 kan batun da ke cewa babu wata kasa da ta ci zarafi ko kuma ta kori 'yan gudun hijira da suka yi kokarin neman mafaka a kasar ta. Don haka muna kira ga kasar Kamaru da sake duba wannan mataki da doka. Da mu ma yanzu hakan muna da 'yan gudun hijiran kasar Kamaru kusan 40,000 tun daga watan Oktoban 2017, kuma muna ci gaba da tallafa musu har yanzu ba tare da nuna musu wariya ba.
To sai a bi mu a shirinmu na hantsi don jin cikakken bayani. Yanzu kam bari mu za ku ɗage gefe guda, Madina Dauda ta gabatar mana da shiri na gaba.
Demokradiyya a yau. A yau za mu ji yadda aka kaya a lokacin da kotun ɗaukaka ƙara ta baiwa kotun da'ar ma'aikata daman tuhumar alƙalin alƙalan Najeriya. Sannan wai da gaske ne lauyoyi ne suka kawo rudani a batun dakatar da Onoge? Muna da amsa. Litinin hudu ga wannan wata, wato shekarun jiya kenan, kotun da'ar ma'aikata ta zama domin tuhumar alƙalin alƙalan Najeriya Walter Nkanu Onoge bisa umarnin kotun ɗaukaka ƙara da ta amince da tuhumar da ake yi wa Chief Jojin. Shugaban kotun da'ar ma'aikata Ɗanladi Umar ya ɗaga zama zuwa ranar 13 ga wata, yana mai jawabi daga Kausar murya cewa dole Onoge ya bayyana da kansa a ranar ko kuma ya bada sammancin a kamo shi. To wai lauyoyi ne suka kawo rudani a wannan batu na dakatar da Onoge? Barista mai nasara Ibrahim Umar ya amsa da cewa
tsakani da Allah gaskiya ne, kuma lauyoyi ya kamata su ba kasar nan hakuri su tuba akan yanda ake abubuwa. Idan Allah ya baka lasisi na ka zama lauya ko kuma jami'in shari'a, wato tikiti ne na amana na cewa ka fito ka wanzatar da gaskiya a doron kasa a madadin mai duka, don ba wani kafi ilimi ko asali ko kuma kyau ko wani kira jiki ko wani abin nan ba. Allah ne ya zabe ka ya baka wannan ilimi din, to kai amfani da shi wajen kyautata dangantakar ɗan adam, kai kokari ka kyautata shi wajen ci gaban kasa. Amma da yawa sai su dauke shi ta fuskar kasuwanci, sai ka ga ga abu wanda yake gaskiya ce kirikiri, amma sai ai kokarin sa mai fenti dole ya jamo ta kala, a nemi dalili da za a samu wata kafa da za a ce abu kaza bai cika ba, ko abu kaza ya molake, ko abu kaza ya zare, ko abu kaza bai dauri daidai ba, domin ba dan komai ba, domin a kokarin kare wanda ya dauke lauya din haya a matsayin cin wannan kudi da aka ansa a matsayin abin da aka caji wanda yake shari'a. To wannan abu ne wanda yake ba daidai ba. Lauya ya kamata ya zama gaskiya da adalci ita ce makasudin zaman ka lauya, ita ce makasudin wannan ilimi da Allah ya baka, kai kokari ka wanzatar da shi a doron kasa. Wannan shine kira na ga lauyoyi.
Kana ganin menene ya kawo jinkiri har sai da aka kai yanzu sannan magana ta tashi?
Wato sun tsaya suna bincike ne su tabbata. Kin san tsarin shari'a, wato gara ka kokari ka sa mutane dubu su samu yanci, ka sake su daga hukunta mutum daya akan kuskure. To ana kokari ne, an yi aiki ne na kwarai, an yi bincike, shi yasa ya ma waɗanda ke zuwa suna danganta abun da magana zabe din nan sai in yi musu dariya, don ba yanzu ne aka yi ba, ba gwamnati ta shigar da wannan abu ba. Dan kasa ne, ko dan kasa na da yanci ya kalle ka ya ce a rayuwar da kake yi tafi karfin wahalaliya abin da kake mallaka na aikin ka na halas, saboda haka kana bukata a bincike ka. Sai su je su bincika. To aikin da suka dauki shekara daya, wannan dan kishin kasa din nan da nake magana shi Dennis Tsaganya din nan ya taba kai shugaba Muhammadu Buhari kara a shekara ta 2011. Yace shugaba Muhammadu Buhari bai yi karatu ba na makana ilimin sakandare da sauransu da sauransu, yana so a bincike shi. Aka bincika kuma daga karshe aka zo aka wanke shi. To in an kai shugaban kasa wanda yake shine na daya a kasa kara, an yi binciken shi kuma an fitar da shi, aka kuma dauko na uku shi ma aka kai shi kara, aka yi wannan, shin menene dalilin da kai da ka bada hukuncin cewa dole a hukunta su, kai kuma yanzu wanzame baya son a tsaga kenan. Wannan kotu tana hukunci ne, tana sauraron shi ne akan laifi a matsayin shi na jami'in gwamnati. Idan jami'in shari'a ne, to a hukumar alƙalai ta ƙasa, wato NJC, a hukumar NJC za a kai shi, in jami'in shari'a ne. Ta ce bai shafi laifin shi a matsayin mai aikin alƙalanci ba, ya shafi laifin shi a matsayin yi ma ƙasa ƙarya na bai yi bayanin yana da waɗannan account na bankuna ba. Ta ce to saboda haka ta yi jirkicewaccen magana, ta cewa bata da hurumi, tana da hurumi kuma za ta ci gaba. Wannan daidai ne akai.
To batun kuma da ya sa yanzu ƙasashen waje suka damu shi ne cewa dakatar da Onoge ba a kai wannan dakatarwar majalisa ba ta amince. To a wani fanni ne, fannin yana ma'aikacin gwamnati ne ko fannin yana ma'aikacin shari'a ne ya kamata a kai majalisa?
Wato su jahilci ne mutane ke da shi, musamman ma manyan lauyoyinmu suna da jahilcin kin rarrabe cewa idan laifi ya shafi aikin alƙalanci shine zai je NJC, daga nan a je waccan abun nan din majalisar ƙasa ta tarayya. Idan laifi ya shafi matsayin shi na jami'in gwamnati na ƙasa, wanda kuma bai shafi aikin alƙalanci ba, kamar yadda ne bayani, jami'in gwamnati, alƙali jami'in gwamnati ne, soja jami'in gwamnati ne, dan sanda jami'in gwamnati ne, malamin jami'a malamin gwamnati ne, dan jarida da ke aiki a kafa gwamnati jami'in gwamnati ne, mai aiki a hukumomi ma'aikatu duka jami'an gwamnati ne. To duka a wannan rukumin, in kai wannan laifin za a hukunta ka a matsayin a kotun da'a ma'aikata, a matsayin ka na ma'aikacin gwamnati, tunda kuɗin albashin jama'a kake ci na Najeriya. To saboda haka rashin tantance wannan bambanci shi yasa mutane ke da jahilci har su ce ai su ba a yi daidai ba, saboda ba a je NJC ba. NJC din nan ya shafi aikin shari'a ne kawai, a jahilce ne su jami'an kasashen waje suke yi. Saboda me? Idan ma aka dauki sashe na biyu, sakin sashe na A a cikin baka, sakin sashe na ɗaya a cikin baka, yayi magana cewa Najeriya darajejiyar ƙasa ce wadda take tana cin ƙashin kanta, kuma ba ta ƙarƙashin hukunci ko kuma ra'ayi ko kuma shawarar wata ƙasa a duniyar nan. Saboda haka muna da ƴanci, abinda ake kira sovereignty. A ƙarƙashin wannan kuma in aka dauki sashe na 19 na tsarin mulkin Najeriya, yayi bayanin manufofin harkokin ƙasashen mu wajen mu. Manufofin harkokin ƙasashen wajen mu na ɗaya shine girmamawa da biyayya ga abubuwan da za su kawo matalakawa kuma ƴan ƙasar mu ci gaba. Na biyu kuma, mu kokari mu dauka kamar taba Afirka da bakaƙen fata na duniya. Na uku kuma, mu kokari mu duk abinda zamu yi da wasu ƙasashe na waje, mu kokari mu yi su a cikin yarjejeniya ta sa hannu, a matsayin waɗanda muke kafada ɗaya kuma kunne ɗaya na ƴanci tare da duk wata ƙasa ta duniya. Sannan na hudu kuma, mu kokari mu shiga cikin wasu ƙungiyoyi na ƙasashen duniya, kuma mu rika girmama dokokin ƙasashen duniya. Wannan shine takaitaccen manufofin harkokin ƙasashen wajen mu. Babu inda waɗannan ya kamata su shigo su yi mana katsalandan harkokin shugabancin ƙasarmu. Abu ne na gwamnati ta gargaɗe su, in kuma suka ta gargaɗe su suka ki, gwamnati na da ƴancin da za ta kore su gaba ɗaya su bar mana doren ƙasar Najeriya. Saboda me? Kar su zama iri ne waɗanda yake in an kafa za su rika haifar mana da shuka wanda za ta rika tada mana rashin zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar nan, musamman ma yadda muke tunkarar wannan zaɓe na gaba. Wannan magana ce mai sauƙi, in kana so ka fahimce ta, to sai kai amfani da wannan misali da na bada cewa shi shugaban kotun nan na Najeriya mutum ne mai huluna guda biyu. Hula ɗaya shine jami'in gwamnati, hula ɗaya kuma jami'in shari'a. A ƙarƙashin jami'in gwamnati shine kotun kula da ɗa'a ma'aikata, ita kawai ke da hurumi duk ƙasar nan, kuma ita ke da hurumi saboda me? An ce har shugaban ƙasa har gwamna. Kin ga ko gwannan garkuwar kariya da ake cewa shugaban ƙasa da gwamna na da su, an cire ta in ta zo magana wannan abu a gaban wannan kotu, an cire wannan. Kuma ita ce kawai kotu wadda take gaba ɗaya wannan abin da ake kira prerogative of mercy, wato shugaban ƙasa ya amfani da hurumin shi yace an yanke hukunci ya yafe. Ita ce kawai kotu a duk Najeriya wadda yake shugaban ƙasa bai isa ya yafe hukuncin ta ba in ta bada. To saboda haka tana da hurumi da za ta bada hukunci ɗaya daga cikin uku, ko dai ta bada hukuncin cewa wane ka sauka daga kujerar da aka nada ka ko kuma aka zabe ka, ko kuma ta ce a'a na hana ka takara, an haramta ma mutum yin takara ko rike ofishin gwamnati har na tsawon shekara 10, ko kuma duk kadarorin da ka mallaka na haram da kuma waɗanda ka kin fitowa ka fade su da kudaden da ka aje, duka waɗannan za a kwace su a sa su a baltimalin gwamnati, sun zama na ƙasa. Saboda me? Saboda algus din kin bayanin su da ka yi, kamar yadda dokar Najeriya ta bayani. Wannan shine gaskiyar magana, amma mutane na kawo abubuwa daban-daban kuma ita hukumar jiya ce din a tsarin ta shine ba za a yi maka shari'a a matsayin ka na alƙali ko jami'an shari'a ba, sai wanda yake sama da kai a hurumi na girma, to shine kawai zai iya zama yayi maka shari'a. To wane ne yake gaba da shi Onange? Kuma kin ga babu wanda yake gaba da shi, me ya kamata yayi? Sai ya kira wannan taro din shi, sai ya dakatar da kanshi, sai ya dakatar da kanshi ya nada wani mukaddashi kamar yadda shugaba Muhammadu Buhari yayi mashi, sai ya dakatar da kanshi gefe guda sai ya nada wani mukaddashi yace to a binciki waɗannan zargaguga da suke a kaina, ba don komai ba, don ya bada misali na gari ga waɗanda suke bayan shi su nuna cewa ba wani wanda yake karfin doka. To amma shugaba Muhammadu Buhari wannan abu da yayi kamar yadda ne bayani daidai da sashi na 11 na Evidence Act da kuma daidai da sashi na 130 da sashi na 15 sakin sashi na 5 da sashi na 5 na tsarin mulkin Najeriya, in ka hada su duka yana da hurumi da zai dakatar da duk wani jami'in gwamnati domin a samu maslaha ta yin bincike na shari'a na gaskiya daidai da sashi na 36 na tsarin mulkin Najeriya. So saboda haka idan aka yi la'akari da wannan taimako ne abu ne na ayaba mushi, domin me ya ce ci bangaren shari'a ne daga tsunduma a cikin wani bala'i wanda yake zai zo ya shafi har waɗanda ba su da nasaba da bangaren shari'a da.
Anan muka kawo ƙarshen wannan shiri a yau. Idan Allah ya kai mu makon gobe, za ku ji wayar da ake toyawa kafin zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokokin Najeriya. A madadin bakon namu na yau, barista mai nasara Ibrahim Umar, ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar, nake cewa mu kasance tare a makon gobe idan Allah ya kai mu. Mu huta lafiya.
To a gaida Madina da wannan, yanzu kan ga Mahmud da labaran duniya, amma wannan karan a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya yi amfani da jawabinsa na halin da ƙasa ke ciki wajen ƙara nuna mahimmancin gina katanga tsakanin Amurka da Mexico da kuma sauran mahimman batutuwa a daidai lokacin da ake ci gaba da samun rarrabuwar kawuna a tsakanin gwamnatin ƙasar. A daidai ran jiya ne, wato Talata, shugaba Trump ya gabatar da wannan jawabi nasa. A wani labari na daban, majalisar dattawan Amurka ta amince da gagarumin rinjaye kan a yi kira ga shugaba Trump da ya taka tsantsan kan shirinsa na janye dakarun Amurka daga Siriya da Afghanistan cikin gaggawa. A watan Disambar bara, shugaba Trump ya bayyana shirinsa na janye dakarun ƙasar daga Siriya, inda ya ce Amurka ta samu galaba a kan mayakan IS, saboda haka dakarunta ba sa buƙatar ci gaba da kasancewa a ƙasar. Kaɗa ƙuri'ar amincewa da wannan matsaya a majalisar ta dattawa na zuwa ne sa'o'i kaɗan gabanin Trump ya gabatar da jawabinsa kan halin da ƙasa ke ciki a gaban gamayyar 'yan majalisun dokokin Amurka. Wata sabuwar ƙididdiga da gwamnatin Amurka ta gudanar kan yunkurin da ƙasashen waje suka yi na yin katsalandan a zaben tsakiyar wa'adi na bara, ta gano cewa babu wata ƙasa da ta yi tasiri kan sai hanci da tsaron matakan da aka shimfiɗa na kaɗa ƙuri'u, sai da gwamnatin bata bayyana ko ƙasashen na waje sun yi nasarar sauya akalar sakamakon zaben ba. Wani rahoto na haɗin gwiwa da ma'aikatar shari'a da ta tsaron cikin gida suka fitar ya nuna cewa babu wata hujja da ta nuna wata ƙasar waje ta yi tasiri akan sahihanci hanci da tsaron da aka saka akan kayayyakin zaɓe a lokacin zaben na tsakiyar wa'adi. A ran Litinin aka gabatarwa da shugaba Trump rahoto kan wannan bincike bayan wani umarni na gashin kansa da ya rattaba hannu a kai a watan Satumbar bara, inda ayyana dokar ta ɓaci kan matsalar yunkurin katsalandan ɗin da ƙasashen waje ke yi a zaɓukan Amurka. Babban sakatare na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi fatan cewa babu dakarun wata ƙasar waje da za su shiga ƙasar Venezuela, yana mai cewa zamanin shigar dakarun wata ƙasa yankin Latin Amurka ya riga ya jima da shuɗewa. Shugaba Trump ya faɗa a baya cewa a cikin zaɓin da suke da shi na sasanta rikicin na Venezuela akwai zaɓin amfani da ƙarfin soji, amma bai ambaci takamaimai a daidai wacce gaba yake shirin yin amfani da sojojin ba. A jiya Talata, shugaban mabiya ɗarikar Katolika a duniya, Papa Roma Francis, ya ce a shirye fadar Vatican take ta taimaka wajen shawo kan rikicin idan dukkan ɓangarorin biyu suka nemi taimakonta. Shugaba Nicolas Maduro ya ce ya aika wa da Papa Roma Francis da wasiƙa ta neman ya sa baki ta hanyar kiran a hau teburin tattaunawa.
To jama'a, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma shi Mahmud da ya karanta mana labaran duniya da CD wanda ya haɗa mana sautin da injinanmu na wannan lokacin Jimmy Cook. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsin.
Afrique, le monde aujourd'hui.